sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki dake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mukanin labarai.
Shugaban Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19. Cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar sa kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa ƙasar Saudiya wasu makamai guda 3,000 akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya Talata.
To madalla, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger alƙaluma da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nuna hukumar ta CENI ta kammala tantance sakamakon zaɓe da suka shigo daga wasu wuraren da ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed ne ke kan gaba. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji a hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, coordinator na kwamitin ko ta kwana a yaƙi da annobar coronavirus a Najeriya, cewa cibiyoyin kula da masu ɗauki da cutar a ƙasar sun cika. Sannan kuma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19 cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane, yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin baris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta dauka na yaki da cutar wadda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka. An dan samu ci gaba kadan a cikin 'yan kwanakin nan a kasar a adadin masu kamuwa da cutar ba kamar yadda aka gani ba a watanni biyu da suka gabata, amma har yanzu ana samun ƙari kan kusan mutum 180 masu kamuwa da cutar da ake samu a duk rana. Kuma jami'an lafiya sun yi gargadin cewa tafiye-tafiyen lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara ka iya ƙara yawan masu kamuwa da cutar. Yayin da ya rage ƙasa da wata guda ya karɓi mulki a jiya Talata, Biden ya faɗa bayan wata ganawa da ƙwararru cewa gwamnatin Trump na yin tafiyar hawainiya a ƙoƙarinta na yi wa mutane rigakafin. Biden ya ƙudiri aniyar za a yi wa mutane miliyan 100 rigakafin a kwanaki 100 na farkon mulkinsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Kodayake ya yi hasashen cewa shugabancin 'yan Republican da ya bayyana a matsayin gajiyayyu marasa wani tasiri a majalisar za su bari a yi watsi da matakin nasa. A karan farko na ɗaukar irin wannan matakin cikin shekaru hudu na shugabancin Trump, majalisar wakilan ƙasar ta kada kura'a ba tare da wata jayayya ba da yammacin ranar Litinin akan ƙin amincewa da ikon shugaban. Haka kuma ta yi wa 'yan majalisar dattawan su ma su yi hakan a yau Laraba. A farkon watan nan ne 'yan majalisar dattawan suka amince da ƙudurin kuɗin tsaron da kuri'u 84, wasu su 13 kuma suka yi akasin haka, fiye da kuri'u kashi 2/3 da ake buƙata don yin fatali da matakin shugaban. A jiya Talata, Trump ya kira ƙudurin kuɗin abin kunya tare da miƙa wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi. Ya faɗa a Twitter cewa ku tattauna akan ƙudurin da ya fi wannan ko kuma ku samu shugabanni mafi kyau yanzu. Ya ƙara da cewa kada majalisar dattawa ta amince da wannan ƙudurin kuɗin sai an gyara shi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa ƙasar Saudiya wasu makamai guda 3,000 akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya Talata. Sai da makaman na zuwa ne a kwanakin ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban Amurka Donald Trump. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya yi alkawarin dakatar da saidawa Saudiya makamai, ƙasar da ta fi sayan makaman Amurka a gabas ta tsakiya, a wani ƙoƙari na hurawa Saudiyar wuta a kan ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Yemen wanda ya haddasa mummunan tashin hankalin jinƙai. Cibiyar haɗin gwiwar tsaro ta ma'aikatar tsaron Pentagon ta sanar da majalisar dokokin Amurka akan yiwuwar saida makaman a jiya Talata. dama 'yan majalisar dokokin sun fusata akan yawaitar kisan farar hula a Yemen. Kuma a farkon shekarar nan sun yi kokari su hana saidawa Riyadh jiragen saman yakin F-35. Duk da amincewa da ma'aikatar tsaron Amurka ta yi, sanarwar bata nuna akwai wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu ba, ko kuma an kammala shawarwari game da matakin.
To madalla, nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To a jamhuriyar Niger, a yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zabe da aka gudanar a ƙarshen makon jiya, bayani na nunin dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohamed ne yake kan gaba, yayin da Muhammad Osman na jam'iyyar RDR canji ta ƴan hamayya ke bi masa, lamarin da yasa kowanne daga cikin bangarorin ke ikirarin shi zai yi nasara. Wakilin murya Amurka a Yemen Sulaimomin Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Alƙaluman da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nunin har izuwa karfe 1 na ranar yau Laraba, hukumar ta ce ni ta kammala tantance sakamakon da suka shigo ta daga da'irori 69 daga cikin 266, abinda ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed ne ke kan gaba da ƙuri'u 293,739, sai Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji mai ƙuri'u 240,676. Da yake bayyana matsayin jam'iyyarsa ta PNDS tarayya, Tahir Garka, mamba a kwamitin yakin zaben jam'iyyar, ya ce yana da kwarin gwiwar su za su lashe wannan zabe.
Alhamdulillahi, dan takarar mu Bazoum Mohamed yana da goyon baya. Goyon bayan mutane masu daraja, yana da goyon bayan Nigerian. Har yanzu muna nan bisa kan bakanmu, suna yiwa dan takarar mu huce tun zagaye na farko a wannan zabe da.
Sai dai ƴan adawa a ta bakin kakakin jam'iyyar Model Lumana Bana Ibrahim na cewa muddin aka bayyana sakamakon ƙuri'un da ƴan ƙasa suka kada a ranar Lahadi 27 ga watan Disamba, ba wata tantama ɗan takarar RDR canji ne zai yi nasara.
Mun imani cewa a lalace za mu je zagaye na biyu da Bazoum Mohamed. Bi iznillahi ta'ala, Mamma Usman shi zai zama shugaban ƙasa bayan wa'anga zabuka da za.
A sanarwar da suka yada a kafafen sada zumunta a yammacin jiya, ƴan hamayya sun yi kashedi ga jam'iyyar PNDS mai mulki ta dakatar da abinda suka kira take-take mai kama da yunkurin murɗa sakamakon zabe. Har ila yau ga Bana Ibrahim,
radda anka soma zabe karhe 8, anka kai hari wani gari da ke kusa da tasara, anka kashe mutum 7. Lokacin nan president Kin Seni yace a tsayi da zabe tunda babu tsaro a dawo a gani. To sai mun kaga president Kin da yasa anka tsayi da zabe karhe 8, kuma sai anka cika takardu, anka ce wai mutum fiye da 20,000 sun kai zabe daga karhe 7:30 zuwa karhe 8. To wannan ne mun kai kashedi, mun ka ce ai hattara, tunda dai muna da takardun mu ga hannun mu, ban mu yarda ga wanga zabuka da anka yi a imbinan murdiya.
To amma Tahir Garka ya musanta wannan zargi.
Tarayya ba mu rona akira, kokuwa da tarayya take tunda anka kirkiro partin tarayya, kokuwa da muka yi ta ai zabe tatace ne. In akwai waɗanda ga son ai zabe tatace ba kai mu ba, don ka babu zancen sata ko wani zancen murdiya. Mutane dai ne sun san ba su da mutane, ba su hito sun kai yakin zabe ba kamar yadda ya kamata, sun san da ba su da mutane, don shi ne suka wannan soke-soke tun yanzu.
Yanzu haka hukumar Seni na ci gaba da tattara sakamakon zaben da ke fitowa daga sassa daban-daban na wannan ƙasa, inda a wuni na uku na zaman da take yi a cibiyar da ta kafa a Palais de Congrès da ke nan Yemen, bayanai ke shigowa sannan a hankali, waɗanda jami'ai ke gudanar da aikin tantancewa kafin a bayyana su a kafar talabijin mallakar gwamnatin Niger, yayin da a nata ɓangare jama'a ke ci gaba da harkokin yau da kullum hankali kwance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Sule Mumuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Jiragen saman yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami a wasu wurare a kusa da birnin Damascus da safiyar yau Laraba. Har wani sojan Siriya ya mutu, wasu su uku kuma suka jakkata, a cewar sojojin Siriya. Harin da aka kai bayan tsakar dare a yankin Zabadani da ke Damascus ya auna wurin da makaman kariyar Siriya suke ne, ya kuma lalata wasu wurare. Abinda aka ji wani sojan Siriya da ba a bayyana sunansa ba yana fadawa kamfanin dillancin labaran sana'a kenan. Wannan shine hari na biyu da aka bada rahotonsa tun daga makon da ya gabata. Jiragen saman yakin Isra'ila sun tada bom a wasu wurare da ke tsakiyar garin Masyaf a ranar Alhamis din da ta gabata. Kwararru a fannin kiwon lafiya a Sudan ta Kudu sun caccaki waɗanda suka shirya wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe a ƙarshen makon da ya gabata a Juba babban birnin ƙasar, inda dubban mutane suka tattaru, abinda a fili ya nuna an saba matakan kariyar COVID-19 da ma'aikatar lafiya ta sanya. Tauraron mawaƙin ƙasar Tanzania Diamond Platnumz ya tattaro masoya 'yan kallo da yawa zuwa wurin bikin da aka yi a waje a filin tunawa da Dr. John Garang. Cikin waɗanda suka halarci bikin har da shugaba Salva Kiir. Galiban waɗanda suka halarci bikin raye-rayen sun yi watsi da matakan da hukumar lafiya ta ƙasar da hukumar lafiya ta duniya suka sanya na yin nesa-nesa da juna ko sanya takunkumin rufe hanci da baki. Ko da yake shugaba Salva Kiir ya sanya takunkumin. Likita Angelo Gobe Coach, babban daraktan cibiyar kula da lafiyar al'umma ta gaggawa wadda ke kula da waɗanda suka kamu da COVID-19 a ƙasar, ya ce taron bai dace ba. Ya ƙara da cewa kamata yayi a tattauna da hukumomin lafiya idan akwai irin wannan taron a ƙasar saboda yawan jama'ar da za su taru.
An gaishe ki Maryam Dauda. A wata hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, coordinator na kwamitin kota kwana a yaki da annoba coronavirus a Najeriya, ya yi bayani cewa cibiyoyin kula da masu cutar a kasar sun cika kuma babu gadaje sakamakon karuwar masu dauke da cutar a kasar. Daga Abuja ga yadda hirarsu ta kasance da wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf.
To, Dr. batun samun karuwa adadin masu dauke da cutar coronavirus ya fara saka fargaba a zakatan 'yan Najeriya. Ina muka kwana a yanzu?
A gaskiya wannan annobar da ta sake dawo mana a wannan lokacin, a gaskiya duk tsoraci muke saboda da alama cewar abubuwa za su zama daban da abinda ya kasance da ja. Mun fara samun gadajen asibitocin da suke kula da wayannan marasa lafiya suna cikewa London. Mun fara ganin marasa lafiya masu tsananin ciwo tare sun fara rasuwa da wannan ciwo. Kuma ni a gani na bambanci tsakanin watan September haka Oktoba da yanzu shine yawan cakudar jama'a da aka samu zuwa ƙarshen shekara, saboda a ƙarshen kowace shekara ana bukukuwa, ana daurin aure, ana wato meeting na addini da sauransu. Kuma inda a ce duk wayannan hulɗar da mutane suke yi suna saka safar fuska, suna kula da tsaftace hannunsu da kuma saka tazara tsakaninsu da juna, da abin ba zai fasu ba. Abinda muka duba a yanzu ana nan dai ana nazari, amma ba alamun cewa wai an kawo wata irin korona din ce daban daga waje, shi yasa wannan abin ya tashi. Daga bisa dukkan alamu saboda halin mutane ne da suka watsar da duk wani nasiha da ake musu akan yadda za su kare kansu daga wannan cuta.
Shin akwai yiwuwar sake daukar matakin rufe kasar nan duba da kari a adadin masu dauke da cutar corona virus?
Ba mu san haka ya faru, amma in ta kama da idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa, mutane suka fara mutuwa, dole ba za mu zauna ba muna kallo mutane suna da mutuwa a game da wannan.
Yaya batun hana jigilar fasinjoji daga kasashen waje, musamman waɗanda ke da yawan masu ɗauke da annobar corona?
Sosai kuwa, so mun duba wannan don akwai meeting ɗin da muka yi, and sai da muka yi fiye da awa ɗaya muna nazari akai. Abinda muka duba muka ga su kasashen da suka saka wannan doka na tsaye da zirga-zirga kasashe ne da dacen tsakaninsu da Birtaniya suke da abin da ake kira open sky, kawai sai dai ka nuna takardunka ka hawo jirgi, ba wani test da ake, babu komai. Mu ko da ma tuntuni in za ka zo daga kasan waje dole ka yi test na COVID, ka nuna cewa baka da cuta, sannan kuma ka biya kuɗin da zaka zo ka sake yin test a kwana na bakwai a Najeriya, sannan kuma ka keɓe kanka wannan kwana bakwai din kafin kai test. Wai na kasashen duk ba su da wannan. Yanzu da suka saka wannan doka na rashin kuɗi zirga-zirga, da yawa daga cikin kasashen yanzu sun dawo kuma suna cewa to sun daga wannan dokar, amma sai ka nuna takardunka na cewa baka da wannan cuta sai ka yi test. So kusan yanzu sun fara bin ka'idar da mu muke da dama tuntuni kenan. To kuma a dalilin me mu zamu tsaye da zirga-zirga mu bi su, alhali dacin abubuwan su ba su kai karfin namu ba? So shi yasa muka ce abin da ya kamata mu yi, dama tuntuni muna da wayannan dokokin mutane suna bi, amma akwai wayanda suke kokarin su bi wata hanya daban, su zamu karfafa wannan duk wayanda za su taho daga Britaniya da Afrika ta Kudu, banda kawai sai sun bada takardu da zai nuna cewa ba su da cutar, dole sai sun biya kuɗin da za su yi test a kwana na bakwai, sun bada takarda da zai nuna cewa an yarda su zo Najeriya, abin da muke kira permit to travel. Ba yanda za a yi su samu permit to travel din sai sun hau wannan yanar gizo namu sun saka sunan su, sun saka inda za su zauna, wace wani gari za su zauna, da komai nasu. Idan ba su da shi ba za su hau, ba ma za su zauna Najeriya, ba ma ko kanshin Najeriya ma ba za su ji. Sannan kuma kwana na bakwai za mu tabbatar sun je sun yi test, in ba su yi test ba zuwa kwana na goma za mu yi cancelling din passport na wata shida.
Mun gode kwarai da gaske.
To a gaida Halima Abdurrahman.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirinmu na gaba.
Barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon yammaci za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na yi da Dr. Amin Ahmad Shehu, ƙwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu, da kuma Hafsu Dadan. Hirarta mu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirantuwa wajen samun nutsuwa. A yi sauraro lafiya.
Mutane da dama suna ganin cewa mata su ne jefa ƴan uwansu mata cikin kunci. Misali, mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar ɗa a gidan miji, ko kuma a'a take zaune gidan miji da kishiya sai ita. Idan ita mai yiwuwa ta fito da iko a gida, ta yadda za a juye al'amura cikin gida, sai ta ga ɗan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali. Kwanakin baya an samu yaran da kishiyoyi suka ɗaure a sirkin tumaki. Kana ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali.
Akwai waɗannan abubuwa gaskiya, amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi. Dan duk wacce take da ilimi, wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta, tana da isasshen ilimi, ba za ta irin wannan ba. Saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya tsinde ta, wanda ya turo mu duniya gaba ɗaya, kuma za ta yi bayani. Saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye, a tashi a yi wa mata ƴaƴa mata ilimi. Da a dinga ware maza ƴaƴa mata ilimi. Ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai, ilimin addinin musulunci kuma ilimi ne zurfi, ba wai ai karatu kawai, ai karatun zuku da sauransu ba. Ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su, kuma abubuwan da bai kamata ai ba sai ga zai rabu a haka.
Director, kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi, ko za ki mana ƙarin haske akan haka?
To abinda zan iya cewa a nan shi ne ana samun haka da yawa. Don yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya, kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba. Hankali yawanci yana tashi, in hankali ya tashi mutum ya fita bai samu abin da yake so ya samu ba. Ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai dauki, akan wa zai sauke wannan haushin? Yawanci akan mata ne. Ban ci haka daidai bane, ba daidai bane. Saboda haka bazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi, suna taimaka musu su nemi abubuwan yi. In aka hada karfi da karfe, to kin gani abubuwan watakila za su dan rabu. Ba za su nemi su ma ilimin, nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa. Yaya yayi? Ai kowa ya san ba mai kuɗi ba ne shi, amma a haka aka zauna da kuma shi ya kamata maza a yi koyi da shi, mata a yi koyi da sunna, don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyar da ake. Akwai abin da kake gani gwamnati za ta iya yi da kawo sauƙi ko kuma kawo da waɗannan matsaloli da ake fama da su? To na farko dai gwamnati tana da nauyi a kanta na tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato. Na farko shine a tsaya a duba duk wanda yayi irin wannan laifi a tabbatar an kama shi an hukunta shi. An hukunta gobe in ma bai ba daina ba za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa. Dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara kaga yara an lalata su. Wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa-rufa an rufa maganar abu ya ci gaba yayi ta yaduwa. To aka samu aka hukunta wayanda suke yin wannan abin zai ragu a nan gaba. Aka kuma kazalika aka samu aka yi wa da mazan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi. Gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gaban su. Allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu.
Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa da taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida mu yadda ta amfana.
To gaskiya daga farko dai in sai magana mai mace ga sai wani lokaci haka duk discussion inda ake kaman da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane bane sai da wani yayi magana sai ka ce eh gaskiya ne. To gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai kai shiru. To recall lokacin da na fara aiki aka je meeting da abubuwa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni sai ai gashi kiga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him sai ce to if this person can do it sai the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kaman celebrating kaina sai zan iya. To gaskiya kuma sai naga irin nan local friends din mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga hankalin shi ya kwanta sai ah to ashe dai ina da wayannan potential inda ni ma ina iya yiwa wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact that ya za a gani. To gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na ikiwa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because ila ina da wasu shortcomings dan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings bane I just need to take a step further. To gaskiya akwai improvement already in my life personally in my life socially in my life financially.
Ce shawarar ki ga musamman mata kasa gida ma'aikata ne ko kuma dalibai ne ma game da yadda ya kamata su take da al'amuransu na rayuwa.
Mun samu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai. First time I attended lecture din nan abinda na ga mu organizers din nace musu we take wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abinda mata suke ciki. Akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din. Akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga eh lalle haka. Religion ya samu na abubuwa da yawa, culture ya samu na abubuwa da yawa, amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa.
To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin kiwon ya mace a yau sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ba mu iko ku je mu da wani sabon shirin kiwon ya mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levis Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Da Aisha Mu'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke tura mana ta email. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha ya ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka don Allah ku taya mu cikiyar ɗan majalisarmu na tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin Karasuwa da Unguru da Yusufare da Macina da ke arewacin jihar Yobe Honorable Tijjani Zanna Zakariya saboda tunda muka zabe shi ya tafi zauren majalisa yayi watsi da mu bamu ƙara ganin ƙeyarsa ba haka zalika ba wani aikin ci gaba da yayi mana koda na sisin kwabo dan tuwan gobe dai ake wanke tukunya sai sakon Abubakar Salisu a rikime Potiskum yace salam VOA Hausa ra'ayina a yau shine shugaba Muhammadu Buhari ya sauke hafsoshin sojin Najeriya tunda sun gaza kawo ƙarshen Boko Haram dani yadda matsalar tsaro a Najeriya ta zama kadangaren bakin tulu Allah ya kawo mana mafita amin a sakon hadin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kwadunari da kuma Kani Siniye Dunari suka ce assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bamu dama mai kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata ta dauki tsauraran matakai wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin mu na arewa kamar yadda take dauka wajen yaki da coronavirus domin kullun al'amarin ƙara tabarbarewa yake yi garkuwa da mutane na nema ya zama ruwan dare a yankin daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala Sakonmu na gaba ya fito daga Hajiya Mamman Gusau Zaria tace ina kira ga hukumar zaben jamhuriyar Niger da ta ji tsoron Maiduka da ta fitarwa jama'ar kasar abinda suka zaba sai sakon Shehu Adamu Rijau yace daga gobe Alhamis dai shikenan mun yi ban kwana da shekarar 2020 tabbas duniya ta jiga ta sosai a wannan shekarar fata shine ubangiji Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar 2021 da kafar dama amin summa amin Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Habibu Abubakar Binnin Bayar Niger. Yace salam VOA Hausa. Ku bani dama na yi kira ga masu yada jita-jita akan shafukan internet dangane da sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a ƙasata ta Niger. Da cewa ya kamata su daina yin haka saboda hakan wani abu ne da zai iya kawo rudani tsakanin al'ummar ƙasar. Matukar in ba daga hukumar zabe ta ƙasa suke samun labaran ba, musamman a daidai wannan lokaci da ƙasar ke buƙatar natsuwa da kwanciyar hankali domin a kai ga cimma harkokin wannan zabe da aka yi ba tare da wani rikici ya taso ba. Allah ya sa wannan kira ya kai ga kunnuwan da aka yi domin su. To madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaki da annobar COVID-19. Cikin matakan da zai dauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin burus da sukar da ake yi mata game da matakan da ta dauka na yaki da COVID-19 wadda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Kodayake ya yi hasashen cewa shugabancin 'yan Republican da ya bayyana a matsayin gajiyayyu marasa wani tasiri a majalisar za su bari a yi watsi da matakin nasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa kasar Saudiya wasu makamai guda 3,000 akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya Talata.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta ce an yi gabatar da shirin kuma editor mu ta yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da engineer mu na yau ni ce taku Binta Esiru da ke muku fatan alkhairi ma'assalam.